من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yammaci na daya ga watar an shiga sabon wata ko an aya daya ga watan Jumadal Ula hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da 23 ga watan 10 miladiya ta 2025. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari dake cikin wannan guwa mai albarka ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasaru Zadil Ma'ad. Littafi ne wallafar babban malami Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wanda Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya takaita shi a cikin mujalladi ɗaya. Wannan kuma shine darasi na 79 cikin wannan littafi mai albarka. Darasin da ya gabata mun karanta wani fasali da yake karantar da mu irin hanyoyi da dabaru da tsari irin na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ga game da abin da ya shafi jihadi fi sabilillah, cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana son fita yaki awwalan nahar, da farko-farkon hantsi kafin rana ta yi zafi, kamar yanda wannan ita ce sunnarsa ta mustahabbi wajen fita duk lokacin da zai yi tafiya. Yakan fita ne awwalan nahar, idan kuma yanayi ya bayu ba a samu fara yaki ba a farkon hantsi, to yakan jinkirtar da yaki har sai rana ta yi zawali, lokacin da kaifin ranar ya dan sauka, sannan iska mai dadi ta fara kadawa, a daidai lokacin kuma nasara daga Ubangiji ta'ala tana sauka. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yanayi wa sahabbansa yana karbar mubaya'a da chaffar sahabbansa akan yaki bisa ga sharadin da yarjejeniyar ba gudu ba ja da baya. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan yi mubaya'a ga sahabbansa akan ko za a mutu, kamar yanda ya karbi mubaya'ar sahabbansa akan jihadi fi sabilillah, kamar yanda zaka samu kuma yayi mubaya'a da su akan za su yi musulunci ba ja da baya, kamar yanda kuma yayi mubaya'a da wasu daga cikin sahabbai akan za su yi hijira, kamar yanda yayi mubaya'a da su akan kadaita Allah da bauta da kuma lazumtar da'a ga Allah da manzansa. Yayi wa wasu daga cikin sahabbansa mubaya'a, ma'ana ya karbi mubaya'ar wasu cikin sahabbansa akan ba za su roki kowa komai ba, sun daina roƙon kowa koda abin da wani zai iya yi musu ne, suna ganin tunda sun yi wa Annabi wannan alƙawarin ba za su tambayi kowa komai ba. Kuma akan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi mubaya'a su, har an ce ɗaya daga cikin su inda bulaliyarsa da yake tsumagiyar da yake dukan dabbarsa da yake haya akan ta ta fadi, ba zai iya cewa wani da ke kusa da ita ya miƙo masa ba, sai dai ya sauko daga kan abin hawar ya ɗauka ya sake komawa, saboda wannan yarjejeniya da chaffa da suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shawara da sahabbansa game da abin da ya shafi jihadi da kuma haduwa da abokan gaba, kuma da zabar wurin da ya kamata sahabbai su yi masauki in an je jihadi idan wani daga cikin sahabbai ya kawo shawarar cewa ga gurin da ya dace a sauka saboda dalili kaza da kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karbi wannan ainihin wato shawara kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a sunnarsa ta tafiya da sahabbansa yana can baya ne kuma hikimar zaman sa a baya saboda ya tausasa wa raunana waɗanda ba su da kuzari ko dai rauni na jiki ko rauni na rashin lafiya wanda ba su da karsashin yin sauri kamar sauran matafiya to yakan tsaya dan ya taho tare da su kamar yadda wanda ainihin wato ya sare ko abin hawansa ya kasa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan goyo ire-iren waɗannan akan abin hawansa wa kana arfaqun nasi bihim fil masir Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hikimominsa da dabaru irin na yaki yakan badda sawu zuwa wajen yaki ba kasafai yafi ya fitowa baro-baro yace ga inda zai tafi yaki ba wannan kuma dabara ce da hikimomi da ainihin wato tsare-tsare irin na yaki yakin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito balo-balo yace ga inda za a je yakin Tabuka ne shi kuma yakin Tabuka wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da sahabbai su shirya domin lokacin bazara ne akwai tsananin zafin rana sannan tafiyar mai nisa ce za a yanke dazuzzuka masu yawa wajen tafiyar kilomita wajen 800 dan haka dan kowa ya san irin guzurin da za a yi guzuri ne na musamman kuma irin wannan tazarar da wuya a iya samun munafukai su iya silalewa su je su kai likeci can inda za a je yakin da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsaya ainihin sakayawa ko boye inda za a je yaki ba a yakin Tabuka amma in ba wannan yakin ba annabi sallallahu alaihi wasallam cikin strategy irin na yaki baya cewa ga inda za a je kawai sahabbai za a fita sai an ci tazarar tafiya an kai daidai gabar da annabi yake ganin ya dace ga yawa sahabbai inda za a je sannan sai a sanar da inda za a je sana annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi yaki dan dabara ne yaki dan zamba ne yakan aika da ƴan leƙen asiri ashe ana da samun ƴan leƙen asiri a musulunci akwai su waɗanda suna zuwa su samo labarai su kuma hararo irin shirin da abokan gaba suke da shi da irin yawan su da kuma yawan ko kuma samfurin irin makaman da suke dauke da shi dan annabi da sahabbai su san irin wani irin shiri wace irin fita ya kamata a yi a wannan yaki wannan duk yana daga cikin dabaru da hikimomin da a yaki irin na zamani ma akan yi amfani da irin waɗannan hanyoyin kuma dabaru ne da hikimomi irin na addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk sanda akai aran gama da abokan gaba baya guduwa a wurin yaki yakan roki Allah yakan kuma nemi taimakon Allah mafi yawa da shi da sahabbansa sukan yawaita ambaton Allah sukan kuma yi kasa-kasa da muryoyinsu annabi sallallahu alaihi wasallam yana shirya rundunar yaki da sojojinsa game da inda ya dace da kowa wannan bangaren ga waɗanda ya kamata su tsaya wannan bangaren ga inda ya kamata ga waɗanda ya kamata su tsaya kamar yanda cikin dabarun yaki na annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ba da dama a yi mubaraza ma'ana a yi gaba da gaba a cikin ainihin wato wasu daga sahabbansa da kuma wasu daga cikin kafirai dan a fara nuna kwanji kafin a fara yaki annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi shiri irin na yaki yakan sanya rigar yaki yakan dauki makamai yana daukan silake kuma yana da tutoci akan tafi yaki da tutoci duk sanda ya bayyana a farfajiya ko ya bayyana ko yayi nasara akan wasu mutane da aka yake su yakan sauka a farfajiyar garin a samu tsawon kwana uku ko dare uku ko yini uku dan a samu a huta kafin kuma a koma gida Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai kai wa gari hari yakan dan saurara ya fahimci shin garin nan kauyen nan musulmai ne ko ba musulmi bane idan ya ji kiran sallah ya tabbatar da cewa waɗannan ƴan uwa ne idan kuma bai ji kiran sallah ba to shine aghara Annabi sallallahu alaihi wasallam akan ba a tashi da shi ba a wayi gari da shi a wajen yaki yana irin wannan ma'ana rubbama faja'ahum naharan wani lokaci kuma ana kasuwanci ana hada hadar office ana kaza kawai sai dai aji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dira a gari da shi da sahabbansa duk yana yiwa abokan gaba irin wannan shiga din kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan so fita ranar Alhamis kuma da safe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rundunarsa ta kasance idan ta sauka a guri yakan yi kokari su tattaru guri guda dan kar su tattaro sai su rarrabu guri guda koda wani yaje ya kai farmaki to yana kokarin ya dawo inda ƴan uwansa suke wannan yana daga cikin abinda muka karanta cikin dabaru da hikimomi irin na yaki na Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance duk sanda aka hadu da makiya abokan gaba yana yin addu'a Allahumma munzilal kitab wa mujri as-sahab wa hazimil ahzab ihzimhum wansurna alaihim rubbama qala wani lokaci yakan ce sayuhuzamul jam'u wa yuwalluna dubur bal sa'atu mau'iduhum wa sa'atu adha wa amar yakan ce Allahumma anzil nasarak yakan ce Allahumma anta adudi wa anta nasiri bika uqatil har zuwa karshe idan yaki yayi yaki fada yayi fada to Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ainin wato qasadahul adu yu'limu bi nafsihi idan abokan gaba suka tunkaro shi da zummar su masa barazana ya gudu Annabi baya guduwa wurin yaki sallallahu alaihi wasallam yakan gaya musu shi waye yakan ce anan nabiyyu la kadhib ana ibnu abdul muttalib idan yaki yayi yaki bayan sa ake zuwa abuya sallallahu alaihi wasallam kuma in akai wuta tai wuta wanda zaka ganshi kusa da makiyan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sanya wato kan afuta yaki yakan karantar ko yakan hori sahabbansa sojojinsa game da inkiyar da zasu dinga amfani da ita dan su gane kawunan su dan kada bisa rashin sani mutun ya kashe dan uwansa ba tare da ya sani ba kada wani wanda baya cikin su yazo ya musu ta'adi ba tare da sun san ba dan cikin su bane to Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan koyar da wasu salale yakan ba da wasu rumuz wasu ainin inkiyoyi da za a yi amfani da su wanda mun karanta wasu daga cikin satin da ya wuce kaman Amit Amit ko kuma Ya Mansur Amit ko kuma Hamim la yunsarun qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa kana yalbasu dir'a wal khudha manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yalbasu dir'a yana sa silki in yanzu ne a zamanin ce kace bulletproof ashe sanya bulletproof ko kuma kirkirar fasaha bulletproof tsohuwar fasaha ce tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda a lokacin makaman takobi ne mashi ne da kuma kibau to sai ayi wata riga kamar ta waya wadda in an kawo sara nan za a samu da haka ba za ta huda jikin mutum ba in an kawo suka da mashi sai dai a soki wannan rigar ta waya ko ta ainihin silke ba za ta kai ga jikin mutum ba haka in an yo harbi da kibiya in tazo sai dai ta cike wannan rigar waya din ta tsaya iyanin ba za ta kai ga jikin mutum ba kaman yanda yanzu an harbi mutum da yake sanye da bulletproof da harsashi harsashin ba zai samu huda jikinsa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya silke sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya khuz khuza shine kwalkwali Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya kwalkwali a kansa kamar yanzu a zamanance kace hula kwano yanda in an kawo sara sai dai a saru wannan kaga an samu kariya a kai sannan kuma an samu kariya a ainihin wato gangar jiki wayataqalladu saifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana rate takobi gurin yaki ba cinkawa gurin cin kasuwa bane gurin yaki ba zaman gida bane da mutun zai je daga shi sai ya shara ko mutun ya je daga shi sai jallabiya kuma mutun ya je babu koda dan kokore za kirki ba tare da shi ai ba zuwa akai a ci kasuwa a dawo ba gurin yaki dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi masa shiri wanda ya dace da yanayin da aka yi kan sanya waɗannan abubuwan bayan silken yaki yana sanya kwalkwali sannan kuma yana rataye takobi sallallahu alaihi wasallam wa yahmilur rumha yana daukar mashi wal qausal arabiyya da kuma kwari da baka irin na kasar larabawa sallallahu alaihi wasallam kaga duk waɗannan a wancan lokacin kayan yaki ne ga kibiya wato ga takobi a rataye ga mashi a rike sannan kuma ga kwari da baka wayata tarrasa biturus dubban da wayannan kuma yana rike garkuwa irin wannan faffadan abun mai kamar faranti wanda wani lokaci shi kuma ana amfani da shi ne wajen kare suka da mashi a kawo mutun suka da mashi sai ya tare da wannan ainihin wato wannan abin nan tours wato shine kamar silken yaki abin nan kamar garkuwa kai afwan wa yuhibbul khuyala fil harb manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana son takama a gurin yaki ka san akwai fusata abokin gaba wato ka zo kana wucewa kana wani tafiya kadan kadan kana jin kanka kana shan kanshi wannan yana nuna cewa wato ka ma rena ajawalin sa baka ma dauke shi kana daukan sa kaman wani mace har ka zo gaban abokin adawaka gashi yana dauke da makamai amma kana tafiya irin ta takama annabi sallallahu alaihi wasallam yana son irin wannan yanayin a wurin yaki wa qala yana cewa inna minha ma yuhibbuhu Allah daga cikin takama akwai irin wadda Allah yake so wace irin takama Allah ke so a gurin yaki Allah yana son irin wannan takamar takawa daidai takawa a hankali a hankali an fahimta ko to irin wannan a gurin yaki yana daga cikin al-khuyala wanda Allah ta'ala yake so wa minha ma yubghiduhu Allah daga cikin takama akwai wadda Allah yake fushi da ita baya so fa ammal lati yuhibbuha Allah amma takamar da Allah ta'ala yake son irin ta fakhtiyalur rajuli bi nafsihi shine takama da jin mutun game da kansa inda liqa lokacin arangama da haduwa da abokan gaba baka ma san Allah yayi su ba kana jin kamar kana zaune ne a kofar gidanka kana shan iska kare na kurarsu baka dauke su za su iya tsina na wani abin arziki ba shi yasa kana jin kanka a wannan wurin wannan takama ce irin wadda Allah madaukakin sarki yana son ta a fagen yaki waqtiyaluhu inda sadaqa kamar yanda daga cikin takamar da Allah yake so shine takamar da mutun zai inda sadaqa lokacin da yake yin sadaqa lokacin da yake bayar da kyauta lokacin da yake yin alkhairi wace irin takama kenan anan suka ce dibin nafsi da ka kalle shi ka ganshi cikin jin dadi cikin farin ciki cikin yalwar kirji so yake yayi ta bayarwa baya damuwa da abin da ya bayar alhaji ni ma ban samu ba a dan mi ko mana nan shi ma a bashi haka ko shine wani shi ma yazo ce ranka dade ni ma gani ban samu ba yace kawo shi ma a dinga bashi an gane ko to irin wannan wajen yin aikin alkhairi da yin sadaka wannan ita ma ba ta da matsala Allah madaukakin sarki yana so saboda jin dadin da mutun yake ga mabukata kuma shine silar taimakon su ko kuma shine silar fitar da su daga cikin damuwa ko kunci da haka wannan yana faranta masa rai sai ya dinga jin dadi a ransa sai ka ganshi cikin farin ciki da walwala kuma ba tare da yana la'akari da abin da yake bayarwa ba bal ma ƙara dumbuzowa yake yana mikawa baya la'akari da nawa ya danko nawa ya bayar baya la'akari da wannan wannan yana daga cikin ikhtiyal inda sadaqa wanda Allah ta'ala yana son wannan wa amma allati yubghidu Allah azza wa jal amma irin takamar da Allah madaukakin sarki baya so faqtiyalur rajuli fil baghi jiji da kan mutun da takamarsa a zalunci wato yana zalunci kuma yana ji da kumbura da isa a zaluncin nasa ba gudu ba ja da baya gashi yana zaluntar bayin Allah kuma cikin izza wal fujur kaga mutun yana fajirci yana yi wa karu waliki kuma cikin takama da isa a falle rafa ta daloli a dinga zubawa a hankali ana murzawa wannan kaga ita ma takama ce amma a ina fil baghi wal fujur wannan ita ce wadda Allah madaukakin sarki baya so wannan hadisi ne hasan Imam Abu Dawud ya ruwaice shi a cikin al jihad hadisi na 2500 da ainihin wato 2656 haka Imam An-Nasa'i a cikin Az-Zaka ya kawo shi hadisi na 2558 hadisin Jabir ibn Atik radiyallahu an wa hassanahu al-Albani fi hadhihi sunan Al-Sheikh Nasiruddin al-Albani ya hassana wannan hadisi a cikin Sunan Abi Dawud da kuma Sunan An-Nasa'i و وقاتل مرة بالمنجانيك منزان الله صلى الله عليه وسلم ياياكي ونلوكتي يي أمباني دا كاتافولت واتو كاتافولت شيني كمر منجانيك مجوجوا يوا أبوان مجوجوا yayi amfani da minjanik shine majaujawa irin wato na urar da take harba makami daga nesa kaman me kenan yanzu na'am ina irin motar nan ta sojoji a sunanta na'am tanka to tanka kenan ko eh wadda take harba makami daga nesa ina motar nan me kaca din nan ya sunanta da sojoji suke amfani da ita Na'am igwa ko yawa to igwa shine minjanik an gane ko wanda za ka ga abokan gabar yawanci ana amfani da minjanik idan abokan gaba suka shiga cikin garin su akwai a wancan lokutan za ka ga duk gari a kewaye yake da fadala ko ganuwa da gate to wani lokaci sai ka ga kafiran aka fara yaki suka ga ba nasara sai su fita da gudu sai su shige cikin ganuwar garin su sai su ja kofa su rufe to a wannan lokaci wannan lokaci sai ga ana harba musu irin wannan misail din ta hanyar amfani da majaujawa shine minjanik fanasabahu marratan ala ahli taif watarana ya kafa wannan ainihin wato na'urar ta minjanik majaujawa ga mutanen taif wajen yaƙar su wa kana yanha an qatlin nisa cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin yaƙi ya hana a kashe mata ya hana a kashe mata ba a kashe mata wajen yaki wal wildan da kananan yara amma idan aka samu mace ta samu training tana dauke da makami tana karkashe mutane malamai suka ce za a iya kashe ta an kashe ta ne ba dan tana mace ba sai dan soja ce da haka lokacin da aka kashe ta ba mace aka kashe ba an kashe soja domin ta samu training irin na soja kuma tana kashe musulmi so ba za a ce ai annabi ya hana kashe mata ba eh mata an san mutane ne masu rauni masu tsoro lokacin duk da ake yaki zaka suna boye a karkashin gado suna wani sako da lungu amma aka same ta gata ta fito ta yi damara ta sha kayan yaki tana harbi a to yanzu ta fita daga cikin da'irar mata ta shiga cikin sojoji da aka yanzu za a fuskance ta a matsayin soja ce ba a matsayin mace ba kamar yanda ana iya samun kananan yara su samu training su ma za ka gansu suna fita wajen yaki su yi ta'adi su dinga karkashe musulmi to a irin wannan shi ma tunda sun samu horo irin na soja irin na yaki ga su har da makamai har suna ta'adi to idan an samu wani ya kashe wani cikin yara ba za a ce ya saba wa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba domin yaro ya zama ba yaro ba ya zama soja ko kun fahimci wannan amma yaro an san shi ma bai san fada ba hankalinsa a tashe yake yana bayan baban sa yana kuka ita kuka shi kuka haka aka san mace da karamin yaro din raunana ne amma da zarar yaro ya zama ba yaro ba a aikace mace ta zama ba mace ba a aikace to kaga yanzu wannan kuma za a mu'amalance su mu'amala irin ta sojojin yaki wannan hadithi Imam al-Bukhari ya ruwaice shi a cikin al-Jihad wa Siyar hadithi na 314,315 Imam Muslim cikin al-Jihad hadithi na 1744 da hadithi na 1745 hadithin Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma wa kana idha ay wa yanzuru fil muqatala a wajen yaki annabi yana dubawa in aka kamo irin yaran da ake tantamar sun balaga ko basu balaga ba sai annabi yakan yi duba famar ra'ahu ambata duk wanda aka daga hammata sa aka ga yayi gashi katalahu sai annabi ya ce a kashe shi ya balaga wa illa in aka daga hammatar mutun aka ga bai fara gashi ba to an san yaro ne istihaya sai annabi ya bashi ya ci gaba da rayuwa an gane ko yawa wannan dai yana daga ciki dan kar a kashe wanda bai kamata a kashe shi ba a gurin yaki har wani cikin sahabbai ya ce kafin ya musulunta yana daga cikin wanda shi ma aka daga shi aka ga ya fara gashi aka ga bai gashi ba yace Allah ya taimake shi ashe yana da sauran rabo daga baya zai musulunta wannan hadithin Abu Dawud ya ruwaice shi a cikin Al-Hudud hadithi na 4404 Imam al-Tirmidhi a cikin As-Siyar hadithi na 1584 hadithin Atiyah Atiyah al-Qurazi radiyallahu an wasahahu al-Albani fi hadhihi sunan wa kana idha ba'atha sariyatan, manzo Allah ya kasance idan zai aika karamar rundunar yaki, yusihim bi taqwallah, yana musu wasiya da su ji tsoron Allah, yana wa wannan rundunar wasiya su kiyaye dokokin Allah har a halin jihadi, wa yaqulu, yana cewa siru bismillah, ku tafi da sunan Allah, ku tafi kuna masu neman taimakon Allah, wa fi sabilillah, cikin taimakon addinin Allah, qatilu man kafara billah, ku yaki duk wanda ya kafirce wa Allah, amma wala tumathilu, kada ku yi muthla, wala taghduru, kada ku saba alkawari, wala taghullu, kada ku yi gululi, wala taqtulu walidan, kada ku kashe kananan yara. Wannan yana daga cikin wasiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi wa sojojinsa lokacin da za su tafi yaki. Ana gaya musu, la tumathilu, kar ku kashe mutum kuma ku yayyanka shi gunduwa gunduwa, kar ku dinga yanke mutum gaba gaba har ya mutu, kar ku yi masa haka. Muthla kenan, aikata kata da gawar mutum har a kasa gane waye shi, ce kawai in ya mutu ya mutu, kawai mutuwa guda ɗaya ce, bayan ya mutu daddatsa shi, wannan ba shi da fa'ida. Da aka karka a samu cikin abin da sojojin musulunci suka yi sun kashe wani sun masa muthla. Sannan wala taqduru, kar ku saba alƙawari, alƙawarin da kuka yi ga yanda za a yi, to kar kar ya zama saba alƙawarin daga bangaren ku ne. Wala taghullu, kada ku yi gululi, diban satar kayan ganima ba a raba ba shine gululi, kada wani abu ya burge ka, ko kaga wata waya, ko kaga wani takalmi mai kyau, ko kaga wani zobe, ko kaga wani agogo ya kayatar da kai, ka ganshi dan karami ka ce bari ka dauka ka sa aljihu ko a cikin jakarka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mutum ya ga wani abu cikin kayan ganima ya dauka kafin a raba, wannan shine gulul. Wa man yaghlul yati bima ghalla yawmal qiyama. Wala taqtulu walidan, kada ku kashe kananan yara, ba a kashe kananan yara a wurin yaki, ba a kashe mata a gurin yaki. An ce Annabi sallallahu alaihi wasallam an taba yaki ya gama ci an kashe ta, yayi fada ya nuna bai ji dadi ba, ba a kashe mata, ba a sare bishiyoyin mutanen gari. Da ba ta gane duk yana daga cikin dokokin musulunci. In yanzu ne sai a dinga yi wa sojoji nasiha, ai musu tsoratar da su Allah banda rafin, sai ga ana samu a gurin yaki, ana samu irin wannan banda rafin, banda fashi da makami, jami'ai kuma su zama yan fashi daga tafiya yaki, kawai in suka je kuma sai su rikide kuma su canja riga. To duk wannan yana daga cikin abin da ya kamata a ce hukumomi na jami'an tsaro suna da masu wa'azi a cikin su wanda za su dinga tsoratar da mutane, Allah madaukakin sarki, a wannan irin aiki na damara wanda yake da matukar muhimmanci a cikin al'umma, a tsoratar da mutane, Allah madaukakin sarki. Wannan hadithin hadithi ne wanda Imam Muslim ya fitar da shi a cikin Al-Jihad, hadithi na 1731, hadithin Buraida ibn al-Khusayb radiyallahu an. Wa kana yanha anis safari bil Qur'ani ila ardi al-adu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hana yin tafiya zuwa ƙasa arna da al-Qur'ani. An gane ko? Yawa, in ya zamana zuwa da saboda ana jin tsoron kada al-Qur'ani ya wulakanta ta hanyar fadawa hannun wanda ba musulmi ba. Amma idan akwai aminci, ko kuma garin akwai musulmi da yawa, musulmai suna da yanci a garin, suna yin walwalarsu, suna yin addininsu, babu laifi dan mutum ya dauki alkur'ani ya tafi da shi irin yanzu kamar kudancin kasan nan inda ake da musulmi da yawa, suna zuwa ko dai yanayin aiki ko yanayin sana'o'i, akwai musulmi da yawa ba taɓa samun an yaga alkur'ani, ko an taka alkur'ani, ko an jefa alkur'ani cikin gurin kazanta ba. Akwai aminci game da alkur'ani, babu laifi a tafi da alkur'ani. Abinda yasa aka hana zuwa da alkur'ani ƙasar waɗanda ba musulmi ba, saboda kada alkur'ani ya wulakanta, kada littafin Allah ya tozarta, kuma kai ne dalili, kai ne silar wulakantar littafin Allah dan kai kaje da shi wurin. To shi yasa annabi yana hana irin wannan kasar da ta zamanto kafirai ne, kuma suna fada da musulunci, suna yaki da alkur'ani. In suka ga musulmi da alkur'ani, suna kwacewa su yaga, ko su taka, ko su jefa cikin kazanta. To haramun ne musulmi ya dauki alkur'ani ya tafi da shi irin wannan kasashen. Alhamdulillahi rabbil alamin, yanzu gashi Allah ya kawo mu duniya ta global duniya, digital duniya. To yanzu kaga kenan kana da app dinka, shikenan baka da matsala. An gane ko? Dama app ne, sai in ka so ka bude shi zai zama alkur'ani. In baka so ba waya ce, in ka kashe gurin app din shikenan kawai, za a ga babu Qur'ani. So saboda kaga irin wannan ba zai zama abin nan batun da duk waya in dai mutum musulmi ne kuma ya damu da musuluncin mafi karanci zaka same shi yana da kofin soft copy na alqur'ani a cikin wayarsa ta yanda ko a halin tafiya ko wani yanayi ya sa baya dauke ya salam baya dauke da alqur'ani to insha Allah za ka zai iya bude app din sa ya karanta abin da ya sawaka da alqur'ani kuma ya rufe app din sa shikenan sai ga ba za ka ga ayoyin ba sun bace tunda dama ba hard copy bane soft copy ne na fata an gane to kaga in yanzu ne kaga babu laifi dan mutun ya tafi da irin wannan in ya so ya karanta in ya so kuma shikenan sai ya kashe shi ta zama waya da zai ci gaba da kira ko a kira shi ko ya sabgogin yau da kullun da ita wannan hadithin sabaka takhrijuhu wa ya'muru amira sariya an yad'uwa aduwahu qabl alqital manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umartar komandan rinduna an yad'uwa aduwahu da ya fara wa'azi ta hanyar kiran abokan adawarsa qabl alqital kafin ayake su kafin ayake mutane sai an isar musu da sakon musulunci imma ilal islami yayi musu umarni wato ya kira su imma dai ko su musulunta wal hijrata kuma bayan sun musulunta su yo hijira aw al islami duna al hijrati ko kuma a kirawo zuwa a kira mutane zuwa ga su musulunta koda ba su yadda su yo hijira su dawo kasar musulunci ba za su zauna a garin su wa yakunu ka a'rabil muslimina amma in suka musulunta suka ce amma saboda harkokin yau da kullun da gidajen su da wurin sana'o'in su duk anan suka tashi nan suka saba tasowar su kacokan kwansu da kwarkwata su koma garin musulmi gaba daya zai zama musu da wahala suna da gonakin su suna da kasuwannin su a garin suka ce su dai sun musulunta amma suna so a bar su a garin su su ci gaba da rayuwa to za a gaya musu za ku zama kamar sauran kauyawa na musulmi ma'ana mutanen da ba sa cikin capital ba sa cikin asima suna cikin kauyuka kamar lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga asima wato daular musulunci tana garin madina to so samu duk kauyukan da suka aka je suka musulunta su dauko kayan su gaba ɗaya da iyalan su su dawo garin Madina dan a ƙara yawa a ƙara ƙarfi to da haka duk wanda za a kira su zuwa ga musulunci za a ce ku musulunta in suka musulunta ce to ku taso daga nan dan mu je mu dinga ƙara ƙarfi inda muke yanzu kun ga nan kun musulunta din nan kewayen ku ba musulmi bane za su iya far muku za su iya muku illa za su iya muku kaza me zai hana ku taso daga nan ku dawo garin musulmi ko kusa da inda musulmi suke yanda ko wani abu ya tinkaro ku za a kawo muku dauki in sun yadda sai su musulunta kuma sai su yi hijira in suka ce a'a su dai suna so a bar su a garin su sai a gaya musu cewa to ku yi zaman ku amma za ku kasance kamar dai sauran mutanen ƙauye cikin musulmi wanda sun musulunta amma suna ƙauyukansu laisa lahum nasibun fil fai ba su da wani rabo da za a ba su na ganima aw bas sai dai in sun zo sun yaki domin in ana hada guri guda in za a fita yaki kaga da ku za a tafi amma kun musulunta kuna can ƙauyen ku kar ku ji an je an yi jihadi an samo ganima an raba babu ku ku ji ba dadi lalle in ba ku dawo ba to ku zama a inda kuke ku ci gaba da addini amma duk inda aka je aka samo fai'u ganima banda ku a cikin raban tunda ba ku zo kun shiga cikin yakin an yi da ku ba aw bazlil jizya ko kuma idan mutane suka ce ba za su musulunta ba to shi komandan yakin zai ce to ku za ku biya jizya wani haraji ne wanda ake dorawa duk wanda yake wato kafiri ne shi kuma yana so ya ci gaba da addinin sa na kafirci baya so ya musulunta to sai a ce zai dinga biyan jizya an gane ko fa'il hum ajabu ilai idan suka amsa zuwa ga za su biya jizya shikenan kabila minhum komanda sai ya karbi wannan tayin nasu za ku biya jizya eh to shikenan sai a dauki list din mutanen garin kowa a ga wace sana'a yake yi wannan ga abin da zai dinga biya duk shekara wannan ga abin da zai dinga biya duk shekara da haka duk shekara in tayi sai musulmi su aiko ko gwamnatin musulunci ta aiko da wakilai sai su zo su karbi wannan jizyar ko kuma su nada wani ya tattara jizyar mutanen garin akai shikenan sai a kyale su su cigaba da kristancin su ko su cigaba da yahudancin su ko sauran su wannan shine kaidar musulunci idan ku aka ce ko musulunta suka ce ba za su musulunta ba ko biya jizya suka ce ba za su biya jizya ba shine ma'anar wa illa in suka ki ista'ana billahi kwamanda ya nemi taimakon Allah wa qatalahum ya yake su wannan shine tsarin da musulunci yazo da shi mataki mataki wannan hadisin wani bangare ne min hadisi Buraida ibn al-Khusayb as-Sabiq wa kana idza zafira bi aduwi amara munadiyan fa jama'a al-ganaim kullaha manzo Allah ya kasance idan ya samu nasara akan makiyansa aka samu nasara wajen cin su da yaki amara munadiyan manzo Allah yakan umarci mai shela fa jama'a al-ganaim kullaha atattaro ganima duk inda take da haka duk abinda mutanen da aka ci su da yakin duk abinda yake hannun su ko yake tattare da su duk za a yi tattarowa ana zuwa ana tarawa fa bada'a bil aslab manzo Allah yakan fara da al aslab aslab jam'i salbin fa ataha li ahliha akwai wata dabara da kuma salo na karfafa sojoji a gurin yaki annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk ya kashe wani daga cikin kafirai ana iya ayyana wasu da ake ganin suna da hadari sai a ce duk wanda ya kashe su falahu salbuhu ajma'a ya tube duk abin da yake da shi saboda su kafirai za su je yaki shiga suke ta kasaita shiga suke ta isa suna sa gwalagwalai suna sa zinare a jikin su sosai suna sa zobba da agoguna na alfarma takobin wani ma in ka dauke ta sai ga kudi ne mai yawa ta zinare ce ko gidanta na zinare ne to sai annabi ya ce duk wanda ya kashewa ne baya cikin ganima ka tattare duk abin da yake tattare da shi an baka shi ake kira da aslab to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi umarni in an tattaro ganima fa amara bil aslab wani zai zo ya ce ya makin Allah ni na kashewa ne kuma ga kayayyakinsa dadda na debo sai a ce to rike kaga wannan wani saro ne na mai na wato karfafar sojoji kada su yi kasa a guyo su dage da haka wannan salo ne irin na yaki to irin wayannan aslab din annabi yakan yi umarni sai a bawa wayanda suka yi wannan bajintar thumma akhraja khumus albaqi sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitar da daya bisa biyar din ragowar ganimar fa wada'ahu haythu arahu Allah sai ya ajiye wannan khumusin a inda Allah madaukakin sarki ya nuna masa wa amarahu bihi inda Allah madaukakin sarki ya umarce shi da yayi min masalihil islam na abin da ya shafi maslahar musulunci ana ware 1/5 na ganima dan a aiwatar da wasu abubuwa da suke maslaha ne na addinin musulunci thumma yardahu min albaqi sannan yardahu min albaqi liman la sahama lahu bayan an ware wannan khumusi din to daga ciki ɗaya bisa hudun kuma akan raba wa sojojin da suka je yaki sannan thumma yardahu min albaqi ko kuma daga cikin khumusin in aka an ga to yanzu musulmi suna buƙatar kaza ko musulunci yana buƙatar abu kaza da abu kaza da abu kaza to a wannan khumusin in aka ware ragowar abin da yayi saura thumma yardahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan tsitsin kashi ya yayyafa shi min albaqi daga wannan ragowar liman la sahama lahu ga waɗanda su ba su da rabo kwata kwata minan nisa'i na mata wasibiyani da kananan yara wal abidi da bayi an ware misali in aka ce khumusin ganimar an samo miliyan 100 khumusin ganimar miliyan 20 kenan miliyan 20 sai aka ga ana buƙatar dama musulunci yana buƙatar abu kaza da abu kaza sai aka kashe miliyan 15 sai ya rage saura miliyan 5 to wannan miliyan 5 din sai Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsitsinkawa waɗanda su ba su da rabo a ganima kamar mata kamar kananan yara kamar bayi thumma qasama albaqi bi sawiya rago kashi hudun kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba shi bi sawiya daidai wa daida bainal jaysh tsakanin rundunar yakin lil farisi thalathata ashumin lil farisi thalathata ashumin walir rajili sahmun lil farisi thalathata ashum walir rajuli sahmun hadha huwa sahih ga yanda ake raban ganiman duk wanda yake a haya akan doki kaso uku ake bashi wanda kuma yake kan kafarsa akan kafa yaje jihadi kashi kashi daya ake bashi duk wanda yana da doki akan doki yaje jihadin kashi daya nasa kashi biyu na dokin sa wanda ko bashi da abun hawa a kafa yaje kashi daya ake bashi wannan shine yanda ake raban ganima saboda kokarin da mai doki zai yi da kai farmaki da kai hari wanda yake kan kafafuwan sa ba zai ba sannan ga kula da doki da dawainiya da doki da sauransu da haka sai a bashi kashi uku da shi da dokin sa sannan kuma shi dokin sa kashi biyu shi kashi daya sannan wanda yake kan kafafuwan sa shi kuma za a bashi kashi daya hadha huwa sahihu wannan shine zance shine wato zance mafi inganci ko zance sahihi wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin al-Jihad wa Siyar hadisi na 2863 haka a cikin al-Maghazi hadisi na 4228 Imam Muslim a cikin al-Jihad hadisi na 1762 hadisin Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma wa kana yunaffilu min sulbil ganimati bihasabi ma yarahu min al-maslaha wa jama'a li salamata bin al-aqwa'a fi ba'd maghazihi bayna sahmi ar-rajuli wal farisi fa'adahu khamsatan li'idami gana'ihi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yunaffilu yana yi wa wasu ƙari min sulbil ganima daga asalin ganimar yakan kakkara wa wasu kaga an ce wanda yake da doki za a bashi kaso uku wanda yake kan kafarsa za a bashi kaso daya to akwai wayanda suka nuna jarumtaka akwai wayanda suka nuna kwazo a gurin yakin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi musu kari bi hasabi ma yarahu min almaslaha gurgudan abin da ya gani na maslaha yakan kakkarawa ne ku kara masa kaza wani shi ma ku kara masa kaza shi yasa a wani yaki an ce wa jama'a li salamata bin alaqwa akwai wani jarumi cikin sahabban sa da ake kira Salamatu bin al-Aqwa manzan Allah a wani daga fi ba'd maghazihi a wani yaki cikin yaƙe-yaƙen sa sai da ya hada wa Salamatu bin al-Aqwa baina samir rajuli wal faris tsakanin rabon mai tafiya a kafa da wanda yake kan abin hawa fadahu khamsatan ya bashi kaso biyar shi kadai li'izami gana'ihi saboda girman karfin sa da kwazon da ya nuna aga wannan duk ana nuna cewa an je wajen yaki annabiyan shugaba ko komanda yana la'akari da kokarin kowa ana kallon irin kwazon kowa da yanda kowa ya bada gudunmawa to akan karfafi irin waɗanda suka nuna bala'an hasanan a gurin yaki ana karfafa su a dan ainihin wato a nuna cewa sun yi jarumtaka kuma sun yi kwazo wannan shi ma hadithi ne wanda Imam Muslim ya fitar da shi a cikin Al-Jihad hadithi na 1807 hadithin Salama ibn al-Aqwa radiyallahu an wa kana yusawwi baina adh-dha'ifi wal-qawi fil qasami ma 'ada an-nafla manzan Allah ya kasance yana daidaita tsakanin mai rauni da mai karfi wajen raban ganima amma banda an-naflu wannan an-naflu din qari din to annabi baya daidaita tsakanin mai rauni da mai karfi a annafalu amma a ganima da mai karfi da mai rauni in dai sun je yaki wannan rabon da muka fada a baya shi ake yi wanda yake kan doki rabo uku wanda yake kan kafarsa rabo daya komai karfin sa komai raunin sa amma a abin da ya shafi nafalu a kalli hazakar wasu da kwazon wasu da dagewar wasu ya zamto su kuma an musu annafulu to anan annabi baya daidaita tsakanin adh-dha'if wal qawi wa kana idza aghara fi ardi al-adu wa ba'atha bayna yaday fama ganimat akhrajat kumsahu wa nafalaha ar-rub al-baqi wa qasama al-baqi bainaha wa bayna sa'iril jaysh wa kana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance iza aghara fi ardil aduwi idan zai kai hari ko farmaki kasar kafurai wa ba'atha sariyatan baina dai sai ya aika wata karamar rundina ta yi gaba shi zai biyo bayan ta an gane ko dan sariya shine misali an fito da rundunar da ake kira jaish jaish ita ce babbar rundina kamar misali babbar rundunar mutum 10,000 ne sai annabi ya wari kamar mutum 1,000 a cikin su sai a ce su je su kai farmaki gari kaza wani lokaci ma akan raba mutum 200 akwai kauye kaza da kauye kaza da kauye kaza akan hanya kafin a cikin da za a sai a ce ku ku je ku kai hari guri kaza ko kai farmaki guri kaza ko kai farmaki guri kaza to duk waɗanda suke cikin babbar runduna aka ware su aka ce su yi gaba su kai farmaki kafin babbar runduna ta karaso su ake kira sariya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya aika wannan sariyar baina yadayhi yace su yi gaba zai biyo bayan su fa ma ganimat abinda wannan sariya ta samu na ganima akharaja khumsahu zai fitar da 1 bisa 5 din sa wa nafalaha rubu albaqi zai kuma kara musu 1 bisa 4 din da ya rage wa qasama albaqiya bainaha wa baina sa'iril jaishi sannan ragowar kuma zai raba tsakanin wannan sariya da kuma babbar rundunar yakin kaga su sun yi wani aiki doriya akan wato sun yi wani assignment doriya akan wanda wayancan suka yi domin an tura su sun je sun yi wani aiki kafin a karaso to wannan aikin annabi sallallahu alaihi wasallam baya wofuntar da shi sai a ce ganimar an ware kashi 5 biyar din misali an ware ɗaya cikin misali rubu'in wannan khumusin sai annabi ya ba wannan sariya din sannan kuma karka manta za su dawo cikin babbar rundunar an zo raban ganima a raba tare da su wa idha raja'a fa'ala dhalika wa nafalaha thulutha in aka dawo daga gurin yaki aka dawo gida nafalaha thulutha wannan sariya din sai kuma ƙara musu sulusi 1 bisa 3 wa ma dhalika kana yakrahu an-nafla duk da cewa baya son yin wannan ƙarin sai in akwai maslahar ƙarin wa yaqulu yakan ce li yurda qawiyul mu'minin ala dha'ifihim baya son irin ware wasu ai musu ƙari din yakan ce ƙarfafan mu'minai a mayar da su ai musu hukunci irin na raunanan mu'minai duk da cewa wannan hadisin da'ifi ne amma wancan cewa bayan an dawo yana yi musu ƙarin thulusi wannan hadisi ne sahihi Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin Al-Jihad hadisi na 2750 hadisin Habib ibn Maslamah Al-Fihri radiyallahu anhu wa sahahu Al-Albani fi Sunan Abi Dawud shi ko wannan fadin sa cewa kana yakrahu an-nafla wa yaqulu li yurda qawiyul mu'minina ala dha'ifihim wannan hadisi ne dha'ifi wanda Imam Abu Dawud ya rawaice shi a mujalladi na 5 shafi na 323 da 324 hadisin Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu wa sanaduhu dha'ifun muna da lokaci to wa kana lahu sahamun min al-ganima manzan Allah ya kasance yana da rabo a ganima yud'a as-safiyya wannan raban da annabi yake da shi a ganima kan araba ana kiran wannan as-safiyya as-safiyya yana nufin abinda annabi ya ga ya kayatar da shi ya burge shi yace ku ban abu kaza a dakko min abu kaza as-safiyya kenan in sha'a abdan wata rana in yaga dama bawa zai gani yace wancan bawan a bani shi wa in sha'a farasan wani lokacin yaga dama doki ne in yaga cikin dawakan da aka kamo cikin kayan ganima sai yace a bani wancan doki yaktaru qabala al-qisma yakan zaba kafin a raba ganima an gane ko to shi ma wannan hadisin da yace annabi yakan zabi wani abu da yaga dama kafin a raba ganima shi ma hadisi ne dha'ifi Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin Al-Kharaj wal Imara hadisi na 2991 an Amir ibn Sha'bi daga Amir ibn Sha'bi mursala ruwaya ce mursala ba ingantacciya bace wada'afu al-Albani shi sa Shaykh Albani ya rauna na wannan hadisi fi Sunan Abi Daud qultu fil hadith yahtaru qabla al-khumus dan qultu nace fil hadith a cikin hadithin yahtaru yana zaba qabla al-khumus ba qabla al-qismi qasami bane qalat Aisha nana Aisha radiyallahu anha tace kanar safiyatu tace aina na safiya ma radiyallahu anha minhu na daga cikin irin wa'anda annabi yake gani yace a bashi abu kaza ce ta fada irin wannan an gane ko ai mina safi ai tana daga cikin abinda annabi ke zaba kan araba ganima rawahu abu daud imam abu daud ya ruwaito wannan cewa safiya ita ma tana cikin wa'anda annabi ya gani yace a bashi ita sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin imam abu daud ya ruwaice shi Imam Abu Daud a hadithi na 2994 a cikin Al-Kharaj wal Imara hadithin Aisha radiyallahu anha wa sahahu al-Albani fi Sunan Abi Daud wa kana saifuhu dhul faqari min as-safi manzan Allah yana da wata takobi da aka ce ya same ta ranar da aka yi yakin Badar wannan takobin ana kiranta dhul faqar ko dhul fikar bi kasril fa ko kace dhul fikar ko zulfaqar sunan takobin kenan annabi ya samu wannan takobin ne minas safi daga irin wannan abin da in an tara ganima kan araba yake zaba yace a bashi abu kaza yaga wannan takobin ita ma yace a bashi wannan hadithin shi ma sahihi ne imam abu daud ya imam ahmad ya ruwaice shi a cikin musnad mujalladi na 1 shafi na 271 imam at-tirmidhi a cikin as-siyar hadithi na 1561 mukarrar ya maimaita shi min hadithi ibn abbas radiyallahu anhuma wasahu ash-shaykh shakir al-musnad shaykh ahmad shakir ya inganta wannan hadithin wanda yayi tahqiqin musnad na imam ahmad to she sai mu tashi wa kana yushimu liman gaba anil waqa'a ko abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah